الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أساكي ميكو قدير مغا الله تعالى ودي قدر رايور ميو زوا وني نقوم شاهو جيكي متن بيار hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wadda daidai da 16 ga watan 11 miladiya ta 2024 yau ma ga cikin ikon Allah da ya dade gare shi zamu ci gaba da karatun mu da muka saba a cikin wannan littafin albarka na Umdatul Ahkam wadda babban malami al-Maqdisi ya wallafa shi tare da sharhin littafin mai suna Iqaz al-Afham wanda Sulaiman ibn Muhammad al-Hamidi ya rubuta muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka wajen karantawa da aiki da fassarawa a bisa abin da yake shine daidai muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar mana da dukkan alkhairin dake cikin karantawa da aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya mana wafaka kuma zamu tashi a hadisin Aisha ana walittafin shine hadisi na 131 da ku zai kai da wajen 37 ko da 8 haka ne ko danka mu gina Allah ya tantar mu so insha Allah za mu tashi akan wannan kuma darasi ne mai zaman kansa mallan yayi wa wannan hadisi babi yace babi da yake batu akan abin da ya shafi tsoron Allah a cikin sallah shine al babul khushu'i fi salati abin da ya kulla a karkashin wannan hadisin kenan yace babi da zai yi batu akan khushu'i shine jin tsoron Allah a cikin sallah malayin ya kaddiya sanya wannan yace babi da zai koya mana musamman matsayin jin tsoron Allah a cikin sallah lokacin da kake sallah ana so mutum ya halatto zuciyarsa da jikinsa da komai nasa ya zama ya fuskanci sallar da yake shi sa malamai za su fassara kalman khushu suka ce huwa al-khudu'u wa sukun wa tala wa tazallul in an ce al-khushu shine al-khudu kaskantar da kai mutum ya kaskantar da kansa wa sukun da samun nutsuwa mutum ya zama ya nutsu sosai babu wani abu wata zallul da kuma mai mutum ya kaskantar da kansa a gaba ga Ubangiji don haka in an ce abin da ake nufi da al-khushu shine a tsantsan larabci suka ce shine al-khudu kaskantar da kai da sariyar da kai da ainihin samun nutsuwa a ga mutum duk abin da zai yi ana ganin tare da shi akwai mai akwai alaman cewa lalle yana cikin wannan abin da yake mana babu wani abin da zai dauke masa hankali akan wannan abin da ya sakanya ko ya sa a gabansa amma in an ce a shar'ance me yake nufi da al-khushu shi ne suka ce huwa tahaqququ tadhallulil qalbi wa khudu'uhu wa inkisaruhu lillahi subhanahu wa ta'ala e an ce tsoron Allah a shar'ance shine mutum ya haƙƙake ya tabbatar da abinda ake tabbatarwa na mai kaskantar da zuciya da kuma mai ainihin karkatar da ita da karyewar zuciya din zuwa ga Allah madaukakin sarki ana mutum ya samu zuciyarsa ta sakankance ta ainihin kari ta karaya da kuma kaskantar da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki. Da haka shi yasa bayan Allah na kwarai din sun zo yin sallah suna kokari su ga cewa sun fitar da duk wani abu wanda zai dauke su daga tsoron Allah a cikin sallah. Suna yin baki kokarin su su tabbatar da haka. Da haka ma malamai suka kawo abubuwa da dama wani dan adam zai yi wanda yake so ya samu cikakken karin bayani. Akwai dan littafi da Sheikh Salihu Al-Munajjid ya rubuta, yace salasu salasuna sababan lil khushu'i fi salati, ya kawo abubuwa guda 33 a cikin dan littafin nasa. Yace waɗannan su ne sababa dalilai da suke sa dan adam in ya shiga sallah ya samu ainihin abin da ake bukata na kaskantar da kai da yin sallar bisa tsoron Allah. Yace in kai riko da waɗannan abubuwa din za su tabbatar da cewa ka samu wannan. To dan muna so mu samu fa'ida sai muka fitar da wasu daga ciki saboda ƴan uwa su yi shiri ga irin waɗannan. Abu na farko bala yace al-istidad, duk lokacin da za ka yi sallah na farkon abin da za ka yi don ka samu tsoron Allah shine kai shiri. Kai shiri al-istidad da kuma kintsa kanka don sallah din. Kai shiri don yin sallah da kuma kintsa kanka don yin sallah. Ya zama cewa lokacin da za ka kaga lokacin sallah ya yi, to sai ka fara shiri. Kamar me? Daga lokacin ka je ka tabbatar kana da tsarki, tabbatar ka baka jin bayan gida, baka jin fitsari, baka jin wani abu da zai cire maka wannan tsoron, wannan kaskantar da kai gaba ga Ubangiji din. Ya zama da ka shirya, baka jin yunwa da za ta sa ka tunani. Duk waɗannan yana cikin al-istidad da kuma kintsa kai don yin sallah. To Salihu Al-Uthaymeen yace duk wanda yake so ya yi sallah, sallar ta zama ya samu wannan khudu da khushu da ake nema a cikin sallah din, to na farko abin da zai yi shiri, ya shirya don sallah din, ya tanada wa kansa wannan abu. Na biyu suka ce ad-dumanina fi sallah, ana so mutum ya samu nutsuwa a cikin sallah. Kada ka zo sallah ba ka da nutsuwa, amma an bato ɗan su abubuwa guda biyu ko uku wanda su kuma za su iya ɗauke maka nutsuwa a cikin sallah. Kamar me? Misali mutum ya shiga sallah yana jin fitsari, ko ya shiga sallah yana jin bayan gida, ko ya shiga sallah an kawo masa abincinsa kuma yana jin yunwa. Kaga wannan zai iya ɗauke maka nutsuwa a cikin ainihin sallah da kake ciki. To dole kai samu nutsuwa. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa cikin wani hadisi, sai ce cewa la salata bi hadarati at-ta'ami, babu sallah in an kawo abinci. Don me yasa? Saboda ana so ka samu nutsuwa. Idan kana jin yunwa kuma ka tabbatar an kawo abinci, in ka shiga sallar ma me tunaninka? Abinci ne. So kuma a cikin sallar ba a so a samu wannan tunanin. So ake a samu cikakken tunani na me? Na Allah Ta'ala, da cewa yanzu a gaban sa kake bauta masa kake yi, kuma ganawa kake da shi. Ka tabbatar da wannan cewa ganawa kake da Allah Ta'ala. Daka lokacin da kake ganawa da Allah Ta'ala, abin kyautu a ce kuma wani abu ya bujiro maka ba wanda yake ba wannan ba. Shi sa sabbai sallar su ta sha bambam da tamu. In sun shiga sallah sun tabbatar ganawa suke da Allah Ta'ala. Hadisi ya tabbata, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana idan ɗayan ku ya shiga sallah ya fara karatu, to suna kaman tattaunawa ne da Ubangiji. Idan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin, sai Ubangiji ya ce mai hamada ne abdi, bawa na ya gode mini. Ar-Rahmanir Rahim, sai ya ce mai isna alayya abdi, bawa na ya bin. Maliki yawmiddin, sai ya ce mai majada ne abdi, bawa na ya girmama ne. Daga nan sai ya ce mai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kaɗai muke bautawa kuma kai kaɗai muke neman taimakonka. To idan ka faɗi wannan a cikin sallah, Ubangiji sai ya baka amsa. ce hadha baini wa baina abdi, wannan shine abin da ke tsakanina da bawa. In dai bawa ya tabbatar da wannan abun, to ni kuma ga abin da zan masa, wali abdi ma sa'ala, duk abin da bawa na yi roƙa zan bashi. In dai ka tabbatar da wancan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wannan shine haƙƙin Allah akan bayi. Shi yasa hadisin Mu'adh bin Jabal, Mu'adh dan Jabal yake cewa kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Mu'adh atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah, qala Allah wa rasuluhu a'lam. Mu'adh dan Jabal yake cewa wata ran annabi mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya dauko ni akan jakinsa. Jaki ana ce masa mai ufairu ko sunan jakin manzo Allah kenan. To suna tafiya akan jakin, annabi ya dauko shi a bayansa suna tafiya. Sai ya ce masa ya Mu'adh atajri ma haqqullahi 'alal ibad, ko ka san me haƙƙin Allah akan bayinsa, wa ma haqqul ibadi 'alallah, ko me haƙƙin bayi a wajen ubangijinsu. Mu'adh dan Jabal yace qala Allahu wa rasuluhu a, yace Allah da manzansa su suka sani. Sai Mu'adh kun ga yayi wannan, malamai suka ce yayi wannan ba wai dan bai sani ba, sai da dan ya ƙara samun wani abu na ilimi. Sai manzon Allah ya ce masa haqqullahi 'alal ibad, haƙƙin Allah akan bayi, an ya abuduhu wa la yushriku bihi shay'a, su bauta masa kada su hada shi da wani a cikin bauta. Shine ma'anar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kana karanta wannan a cikin Fatiha, yace iyyaka na'budu, ma'anansa la ilaha illa wa anta, la ilaha, babu wani abun bauta wanda ya cancanci bauta, illa anta, sai kai. Kuma dukkan wani taimako kai muke neman ka taimaka mana, ba ma neman taimako a goma ne. Wannan shi ne to haƙƙin Allah kenan akan bayi. Shi yasa manzon Allah ya gaya masu da Jabal ya ce an yi abuduhu wa la yushriku bihi shay'a, su bauta wa Allah kada su hada shi da kowa a cikin ibada. Mu'adh dan Jabal da ya ji wannan sai ya ce afala ubashirun nas ya rasulullah, ba na bai wa mutane ne musu albishir da wannan ba. Sai manzo Allah ya ce ala tubashiruhum fayattaqilu, karka ba su, karka musu albishir sai su yi kasa a gwiwa. Musamman ma mu a wannan zamanin ko, mutum in ya tabbatar waɗannan abubuwan ya kiyaye su, to sai ya zama rago, sai ya zama rago a wajen ibada. Ku ga mu al'umma ce wanda muke da ragwanta wajen yin bauta, wa'incan da suka gabata ba su da ragwanta wajen ibada, wajen tashi su bauta wa Allah. Yanda za ka gane muna da ragwanta shi ne ka bibi sallolinmu guda biyar da ake yi, za ka iya kiyaye masu yin nafila a bayan sallah. Duk masallacin da kaje kuma za ka kiyaye da wane da wane da wane, duk sallar da aka yi suna mata nafila, amma su wane su wane ba ruwansu. Wanda yake gada maka cewa kenan mai muna da ƙarancin yin ibada, bayan Allah kuma ana so su zama su yawan ibada, to yana daga cikin sababi da za ka samu kushu'i a cikin sallah shi ne ka samu nutsuwa. Duk abin da zai kawo maka da nutsuwa a cikin sallah, to kokari kake ka kau da shi gabanin wannan lokacin ko gabanin sallah ta zo. Don haka yana daga cikin abin da yake kau da nutsuwa a tare da mutum yunwa, to sai ka ci abinci. Cin abincin ya zama al-istidal, ya zama shiri nan mai don yin sallah. Sai ka je ka yi fitsari, yin fitsarin ya zama mai shiri don yin sallah. In bayan gida kake ji sai ka je ka yi bayan gida. In wani ciniki kake kulla sai ka yi kokari ka kashe cinikin, ka kulla a baka kudinka a tura maka ne a yi waye, ka tabbatar cewa wannan abun ya kare. Da ba ka shiga sallar kana tare karfo ana ya canje murya ya canje su ana ciniki, ka ce karfo ya fasa. Ina fatan fahimta. To duk abin da zai yanke tunaninka ga tsayawa ga Ubangiji sai ka kauda shi. Na uku suka ce yana daga cikin abin da zai sa ka samu kushu'i a cikin sallah shine tuna mutuwa, fi salati a cikin sallah. Kana yin sallah ka dinga tuna mutuwa, yanzu in mutuwa ta dauke ni a sallar nan ya.
dan tsira ana so ka dinga tuna mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisai da dama yana tuna sadda mu mu dinga tuna mutuwa yana cewa akthiru dhikri hadimil lazzat ku yawaita ambatan abin da ke rushe jin dadi suka cewa ma hiya ya rasulullah menene abin da ke rushe jin dadi qala al maut sai manzo Allah ya ce ita ce mutuwa dan dan adam in ya shiga sallah yana da kyau ya dinga mai tunawa da mutuwa wannan zai sa shi sake tattaro zuciyarsa da gangan jikinsa da kalbi da dukomi nasa ya sake nutsuwa a cikin sallah ya sake tabbatar da nutsuwarsa a cikin sallah dan yayi sallah da za a karba yayi sallah wanda take za ta zo masa mai amfani yayi sallar da ita sallar za ta masa addu'a dibe idan mutum yayi sallah mai kyau yayin ta da ka'idodinta da komai da tsoron Allah a ciki to sai ta yi maka addu'a sai Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza amma in mutum ya shiga sallah yayi ta yanda ya ga dama yayi ta da wulakanci to ita ma sai ta maka addu'a ta ce zayyaka Allahu kama zayyata Allah ya tozarta ka kamar yadda ka tozartar da kun ga ya kamata mutum in yazo zai shiga sallah ya zamana yana yin abin da zai tabbatar da shi a cikin sallah to yana daga cikin abin da ke tabbatar da dan adam cikin sallah ya dinga tuna mutuwa hadisi ya tabbata manzo Allah yana cewa ana so in mutum ya shiga sallah ya dinga tuna mutuwa a cikin sallah wannan yana tabbatar masa da me da tsoron Allah da kuma kawo zuciya cikin sallah to da kashe ya kamata ɗan uwa mu dinga tunani na uku ko na hudu sai ka ce tadbirul ayatil qur'an al maqru'a wa baqiyatul azkari as-sala ce daga cikin abin da zai sa maka inji salihu al munajji yana daga cikin abin da zai sa maka ka samu tsoron Allah a cikin sallah ka dinga tadabburin ayoyin da kake karantawa misali ana karanta wata sura to kai kokarin kawo ma'anonin kalmomin da ake faɗa a ciki kana fahimtar wani sako ne Allah ta'ala yake faɗa kai me ka fahimta a cikin sakon ina kai rike ina kai aiki da shi ina ne baka aiki da shi ba in kuma ayoyin suna magana akan wani tarihi ne to me zaka dauka na darasi a cikin wannan tarihi dubi Allah ya ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa litazakkara ulul albab yace wannan littafi ne mun saukar da ayoyinsa don me liyadabbaru ayati don alura da ayoyinsa ka karanta ka dinga kula da abin da ke ciki na ma'anoni shi sa Allah wani wuri yace afala yatadabbaruna alquran mutane ba za su dinga tadabburi a cikin wannan alqurani ba walau kana min indi gairi laiko da wajidi fihi tilafan kathira inda wannan alqur'anin daga wajen wani ne ba daga wajen Allah ba da an samu tukka da warwara mai yawa a cikinsa amma daga ina ne daga wajen Allah ta'ala ne babu tukka da warwara duk abin da kaji sai dai in fahimtar ka ne ta karanci da ilimin ka karanci wajen gano abin da Allah ta'ala yake nufi amma me ayoyin alqur'ani ba sa cin karo da junansu ayoyin alqur'ani ba sa warware junansu duk ayat da ta zo in kai ki mata kyakkyawar fahimta to ana so in kana karantawa don ka gane sakon ubangiji da Allah ka dinga tadabburi a cikin ayoyin lokacin da kake karatun alqur'ani kake sallah wannan yana sababta ka samu tsoron Allah a cikin sallarka da kuma tunani akan sauran azkar da ake yi a cikin sallah ana waɗansu azkar sai ka dinga tuna irin waɗannan azkar misali an ce in kai ruku'u manzon Allah ya ce fa ammar ruku'u fa azmu fihi rabb amma ruku'u ku girmama ubangiji sai ka tuna wanda zikiri ne wanda in kai shi yake tabbatar da girma ga Allah ta'ala sai ka ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sarki ya tabbata ga Allah mai girma madaukakin daraja kana girmama ubangiji kana tuna irin wannan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sai ka gane yace rabbiyal a'la ubangiji na madaukaki, sai ga babu wani wanda yake sama da shi. Da ba don fahimta ɗari wa'annan azkar din kana tuna su, kana kawo su, suna sababta dan adam ya samu kushu'i a cikin sallah, wata fa'ilu ma'a da kuma aiki da su wa'annan azkar din suna koya wa dan adam me asalin yadda zai gane ainihin ya samu nutsuwa a cikin sallah. Na biyar ko na shida yace an yaqta ayatan ayatan ko an yaqta qira'atan ayatan ayatan. Idan mutum ya shiga sallah lokacin da zai yi karatu, to ya yanka ayoyin yana yin su daki daki, aya 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 aya. Wani abin da yake gwada mana shi ne duk wanda ya shiga sallah, manzo Allah abin da yake a sallah tartil, baya yin hadar. Idan ya zo karatu a sallah, manzo Allah tartil yake karatunsa, baya karatu hadar. Me tartil me hadar? Tartil shi da yakan yi dake dake alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيش حقا آية آية تو اي كان اي وانا مسمى انك شكا آية و سورة ورتك الوكيد وانا سساق واني ذاك تنجا حقيتو معنا ستندا دكي دكي كي دي باير دي. اما حضر annabi bayin hadar sallah shine alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim bayin irin wannan karatu kaga ka hade su kai habar kenan. To bayin hadar sallah yakan yi shi tartilan daki daki aya bayan aya. Alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. Haka yake karatunsa. To Salihu al-Munajjid yace in kana so ka samu khushu'i a cikin sallah, to ka yanka karatunka aya aya, kai shi a hankali daki daki, wanda zai sa ka samu dalilin samun ainihin mai tsoron Allah da kushi a ciki. Sannan yace bayan kayan ka aya aya na gaba yace tartilul qira'a, ka jeranta karatun wa tahsinus saut, da kyautata murya a lokacin da kake sallah. Idan ka kyautata muryar ka kana sallah, kai da kake yi kanka zaka samu nutsuwa, wanda suke bayan ka su kansu za su samu nutsuwa. Da ka ana so mutum karka shiga sallah ka saki muryar ka gwangwaram kawai haka kawai, sai ka sa mutane su kasa fahimtar me kake a sallar mu, ka kyautata muryar ka. Muryar cikin abin da mutum zai sani cewa lallai yana cikin sallah, kuma sallarsa mutane suna sauraranta, kuma suna jin daɗin sallar, har ya sa sun manta da me suke yi na duniya, sun shiga tunanin Ubangiji a cikin sallarsu. Wannan sababa al-Munajjid ya kawo har guda 33 a cikin littafinsa, wannan mun dan kawo kadan ne don mutane su sani. Sannan yace daga ciki akwai tarkul ma'asi, mutum yana so ya samu tsoron ya samu nutsuwa a cikin sallah, to yace dole sai ya bar sabon Allah. Kare sanci sabon Allah ta kowace irin fuska, mai kokari mu dinga nesanta kanmu da abin da ake kira sabon Allah, wanda zai zama dalilin da dan adam zai samu tsoron Allah a cikin sallarsa. To yanzu bari mu shiga cikin hadisi, ko duban faɗi wa'annan don mu gane cewa babin da zamu karanta ga abin da yake so ya kawo mana, dalilin samun tsoron Allah a cikin sallah. Ana so da duk zai sallah ya zama sallarsa tana cike da tsoron Allah. Kar yayi sallah wanda in an ce kai da kanka ka dauki biro ka biyo kanka maki za ka ga abin da ba za ka iya maka kanka abin da ya dace. Shi yasa Sheikh Muhammad Nasiruddin Albari a tamhid dinsa a cikin littafin sa mai sifatu salatul nabi min at-takbir ila at-takbir ka ila at-taslim ka annaka taraha yake cewa akwai mutumin da zai shiga sallah yayi sallar ya hada amma ba yi da komai sai 0 over 10 akwai wanda zai shiga zai samu 1 over 10 ko wanda zai shiga zai samu 2 wani 3 wani 4 wani 5 wani 6 haka wani kuma zai samu 10 over 10 to kada ne ka shiga cikin kun wasu cin rabi ma ko 50% a ce ka samu 5 over 10 dan baka samu ba kaga akwai matsala kenan Allah ya datar da mu daka shi sa malamai ce babul khushu'i fi salati babu da zai batu akan tsoron Allah a cikin sallah an Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salla fi khamisatin laha a'lam فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بقميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنجبانية أبي جهل فإنها ألحنتني آنفا عن صلاتي هذا الحديث متفق عليه هذا الحديث في اتفاقي ذكر الإمام البخاري الإمام مسلم وجب تدشي an ji wannan hadisi daga matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce Aisha matar manzon Allah abin kaunar manzon Allah yar abin kaunar manzon Allah wannan Allah yana cikin tana cikin matan da yafi so kuma babanta shine wanda manzon Allah yafi so a cikin mutane saboda matsayin da yake da shi Allah ya datar da mu to ita ce ta kawo mana wannan hadisi رضي الله عنها الله قال يداد إتا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها أعلام النبي آي صلى أتشكي متريقا شين الخميسة أتشكي متريقا لها أعلام ودتكي دا فوتنا وكما أين ألامومي أتشكينتا ولا هوي كوبينتياك يا باتم بينتا ونالريقر tana dauke da waɗannan abubuwa fa nazara ila a'lamiha a cikin sallar sai annabi ya duba zuwa ga hoton da yake jikin wannan riga din nazaratin da ya kallo ya duba ta balam man sarafa yayin da ya idan da sallar kala sai ya ce izhabu bi qamisati hadhihi ku tafi da wannan rigar tawa ila abi jahm zuwa ga abu jahm wani mutum ne mai sai da riguna ko mai sai da kayayyaki watuni bi an ambajaniya zo mun da wata riga wanda ake kiranta ambajaniya ta Abu Jahab wanda ake samu a wajen Abu Jahab fa inna domin ita wannan riga ta wanda na baku yanzu alhanatni an salati ta dauki hankalina daga sallata ina cikin sallah hoton da ke cikinta sai dauke ni dauke min hankali daga sallar idan muna so mu fahimta Allah ya ce mai alhaqumut takathur kun ga shi dan adam sai Allah ya ce at-takathur san tara abun duniya da san matsayi da san sai an sanka da san cewa kai ne wane Allah ya ce alhaqu ya dauke hankulan lace ba za ku gane haka ba hatta zurtumul maqabir sai kun ziyarci makabarta sai an sa ku a cikin kabari sai ka gane cewa wallahi at-takasur san abin duniya da matsayi da kaza da kaza da gaskiya dauki hankalina ya dauki hankalinka ya dauki hankulan mu amma ba za mu gane haka ba manzala ce sai mun ziyarci kabari ziyartar kabari ko shine ne a sa mutum a cikin ka kuma babu guri ya kure dan babu yadda zai ka dawo ka gyara Allah ka ba mu ikon jara sun da kai kuwa mu dage mu budingin abu mai kyau a rayuwarmu duk abin da ka san in za ka yi ibada zai dauki hankalinka ko zai cutar da kai ba za ka yi ibada ba to wannan abun ba ruwan karshe kare san ta kan karshe ya kunne fa eh to duk dai gashi nan musamman a wannan zamanin harkar social media ko ta zo ta yawa cikin rayuwar mutane kaga shi kenan ya kamata mutum ya gane ya san wannan to shi ne yace a tafi da wannan riga ya rubu da ita baya san ta don me yasa sai da potential da suke ciki abin ta kai ce a wannan zamanin duba mu ko matasan mu sun fi shawa irin wayannan rigunan ko wani ya zo da wani rubutu rubutun kansa inda ya san ma'anansa ba zai sa a cikin sa ba wallahi wani rubutu in kaga an yi shi ka san me yake dauke da shi ba wata kungiya ce ta wadansu lalatattun mutane kai baka sani ba sun yi wa kansu wani tag suna tafiya da shi in ka sa ka je kasar da suke da wannan jama'a daga sun dinga sun ga dan uwa ba wani a gaba ka shiga cikin group din su eh kusan mu haka muke rayuwa mutum ba zai bincike ba sai dinga aiki da wani abu da yaga ana yayi ba ce karka tafi da zamani ba ko da yayi amma tafiyar ka da yayi ko zamani ya tafi tare da shari'a ka je ka bincika me shari'a tace wajen sa tufafi wanda irin tufafi ya kamata ka saka sannan ka zo sa shi ya kamata ka sa shi shin a ko ina zaka sa shi ka je cikin mutane da shi duk irin wayannan abubuwan ya kamata mu dinga bincikawa kar mu zama mutane wanda kawai suke rayuwa tamkar ba su da ainihin me wani abu na shari'a musulmi yana da shari'a ga littafi Allah ya saukar kuma ya gina shi mai hudal lil muttaqina shari'a ne ga masu tsoron Allah duk wanda ya zama bai jin tsoron Allah alqur'ani zai zama masa shari'a daga qur'ani kuma ya gwada maka yadda ya kamata ka rayu daga ya kamata mu zo muna da kula a abubuwan da muke yace fa innaha alhalati anifan domin wannan riga ta dauki hankali na dazu gabar me an salati ga sallata dazu ina cikin sallah ta dauki hankali na gabarin yin sallah shi sallah ko muna ta sallah amma sallar ba ta canja ba saboda ba ma shiga sallar da dalilan da za su sa sallar ta mana amfani idan muna shiga sallah da dalilan da sallar take za ta mana amfani duka abubuwa da dama ba za ku ga muna yin su ba za a ga mun saba ba za a ga mun yi abin da ba daidai ba saboda me mun kiyaye abin da Allah ya faɗa Allah ya datattu to ai yace zai dan ka mana ma'anonin waɗansu kalmomi a ciki yace an salati ai an kamale huduri huduri fiha yace da yace ya ta dauki hankalina ga wurin sallata sai yace ma'anansa ta hana ni in cika irin nutsuwa da ake bukata a cikin sallah lakin jaa fi riwayatin tadillu ala annahu lam yaqa lahu shay'un an zalika yace sai da kotarwa da tazo tana mana ishara cewa babu wani abu mai kama da haka da ya faru da manzon Allah ai manzon Allah in ya shiga sallah na ga abin da zai ba zai yiwu bane a ce wani abu kuma ya zo ya dauki hankalinsa sai dai dan ya zama darasi a gare mu ko yawa da manzon Allah in ya shiga sallah yana shiga ne gaba ɗayansa shi ba sallah ta daga cikin abin da yake so ma a rayuwarsa idan ran sai baci sallah yake shiga in wani abu ya tada masa hankali sallah yake shiga da kuga shi babu abin da zai hana shi yayi wannan da haka sai sa yace musu amma dai dan ya koya mana sai ya gwada mana ce akwai abubuwan da in kana amfani da su to za su sa me ibadar da kake yi ta samu tasgaro kamar sa tufafi masu kala ko masu alamomi ko masu kotuna ina wata fahimta da haka kenan wannan yana mana ishara cewa mu yi kula da irin tufafin da zamu amfani da shi lokacin da muke amfani don sawa wa inna ma khashiya an yaqa ko annabi ya faɗa ne yana jin tsoro kada wannan abin ya faru amma wani abu mai kama da haka bai faru ba liqaulihi saboda faɗin sa cewa fa akhafu a cikin wata ruwayan hadisi kenan yace sai naji tsoro wa kaza fi riwayati malik haka yazo a riwayati imam malik fakada yace ya kusata bana fotar rigar ya kusata ya dauke hankalinsa a cikin sallah kaga wannan ruwayan kenan kala wal hafiz ibn hajar yace wannan magana ibn hajar ya faɗa to malam da ke yace mana al fawaid fa'idodin da zamu fitar a cikin wannan hadisi yace tukbaru aisha annan nabiy sallallahu alaihi wasallam sallafi khamisatin fiha khutut aisha tana ba mu labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da riga wanda cikin ta akwai rubuce rubuce fa nazara wa huwa fi salatihi sai ya duba alhali na cikin sallarsa ila qutuha zuwa ga wadannan rubuce rubuce nazaratun wahida kallan kallo guda daya washtagala biha asalati wannan kallo guda dayan da yayi sai shagaltar da shi ga gurin sallarsa kamar yanzu wani ya tsaya a gabanka sai ka ga wani rubutu kana ganin rubutun in kana da ilimin karantawa to abin da zai zo bakinka zuciyarka sai ka bar sallah sai ka koma kokarin karanta wannan rubutu kaga wannan abin ya dauke zuciyarka ya dauke hankalinka ya dauke ka daga tsoron Allah a cikin sallarka to wannan abin ake kaucewa kar mu yi shi a cikin sallah wa kanat hadhihi alqamisa ya kasance wannan riga hudatun ilayhi hadaya ce kyauta ce aka kawo masa ina wata bayanta a hadaha Abu Jahal shi Abu Jahal din shi ya kawo manzon Allah kyautar rigar don me yasa li annaha a'jabatu shi rigar ta burge shi wa ta burge Abu Jahal din rigar ta burge shi sai ga a duniya wa ya kamata ya bi wa rigar nan sai ga babu wanda ya fi cancanta ya bashi in ba manzon Allah eh ka san akwai abu da zai burge ka kai sha'awa kaga to waye kamata sai ka duba wanda ka fi so ga Abu Jahal ya fi son manzon Allah sai ya dauko rigar tare da kudinta tare da darajarta fa asara biha annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zabi annabi da rigar akan kowa sai ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma faraga annabi sallallahu alaihi wasallama as-sala min salatihi badara birati yayin da annabi ya karas ya idan da sallarsa sai ya gaggawa wajen mai da ita ila Abi Jahal zuwa ga Abu Jahal wa kaza an ambajaniya yaje ya dauki riga wanda ake kiranta ambajaniya ta Abu Jahal tabdilan ko ibdal anha ta zama canji ga waccan din wa allala annabi sallallahu alaihi wasallam zalika bi annaha alhalat sai annabi ya fadi illa dalilin da ya sa ya yi mai ya mai da wannan riga mai dalilin ya ce tana ɗauke hankalinsa a cikin sallah tunda tana ɗauke hankalinsa a cikin sallah bai buƙatar ta sai mai da ita anil kushu'i fi salati tana hana shi jin tsoron Allah a cikin sallah da haka sai mai da ita mashru'iyyati tana hana shi samu tsoron Allah a cikin sallarsa don haka sai ya gane wanda ya rabu da abu to kun ga wannan darasin da zamu kula shi ne da farko duk wanda zai shiga sallah ya tabbatar abin da zai yi sallah a cikinsa ya zama ba wani abu ne da zai dauki hankalinsa ba ko hankalin wanda yake bayansa ko yake gabansa da haka in riga zaka sa zaka zo masallaci kar ka saka riga mai zane-zane mai rubuce-rubuce mai fotuna don kar ka ɗauki hankalin wani tun da annabi ya gwada wannan illar ce ta sa ya ce a mai da rigar na biyu suka ce mashru'iyyatul khushu'i fi salat cikin wannan hadisi fa'ida ta biyu da za mu fitar an shar'anta jin tsoron Allah a cikin sallah wa fi'ilul asbabul jalibati lahu, da kuma aikata dalilai da za su jawo maka jin tsoron Allah din a ciki. Kaman me? Kaman ka nesanta kanka da duk abin da zai cire maka tsoron Allah. Manzo Allah kun ga me ya daga masa hankali? Foto. To sai nesanta kansa da foto nan gaba in ya shiga sallah wannan abin ba zai same shi. Da kai ma da ni da mu da ku gabaki daya duk wanda yazo sallah sai ya kula meye abin da zai dauke masa hankalinsa a cikin sallah ya nesanta kansa da shi, saboda an shar'anta cewa mutum sai ya me sai ya samu kushu'i a cikin sallar sa. Sai ka jona wa'ancan abubuwan da muka ambata a farko, dalilan da suke kawo mutum ya samu kushu'i a cikin sallar, sai ka jeranta su ka dinga yin su. Sannan yace wal ibtiadi an kulli ma yashghilu musalli fi salati, da mutum ya nesanta kansa da dukkan abin da zai shagaltar da shi a cikin sallar sa. Lokacin da kake sallah duk wani abin da zai shagaltar da kai ka bar hidimar sallan, to ka nesanta kanka da shi. Da haka duk irin wayannan abubuwa din, hatta kamar misali da Allah ce ba, misali wani ya zo ya cikin masallaci ya bar wayarsa a kunne ko ma ya batta ba a salin ba, kaga mutum bai girmama ibada da yake ba, bai girmama wajen ibada da yake ba, bai san daraja da daɗi da nauyin wannan ibada da yake ba, in ya sani ba zai yi waɗannan abubuwa ɗin ba. So a shikenan ya kamata ‘yan uwa in mun zo sallah mu dinga me gaggawa wajen nesanta kanmu da duk abin da yake wanda zai cire maka tsoron Allah a cikin sallarka. Malaika aya a cikin suratul mu'min yace qala Allahu ta'ala, Allah madaukakin sarki yace qad aflahal mu'minuna, yace mu'mine sun rabota. To me yasa suka rabota? Sai aka kawo jerin wadansu ayyuka wanda aka nuna wannan dalilin yasa Allah yace sun samu rabo, sun ci nasara, sun tsira. To daga ciki sai ce allazina hum fi salatihim khashi'una, suna waɗanda suke a cikin sallolinsu suna masu jin tsoron Allah. A sallolin da suke yi suna jin tsoron Allah a cikin sallah ɗin, babu wani abin da yake zuwa ya ainihin kau da su daga abin da ake kira sallah a lokacin da suke sallah. Kala Ibnu Kathir bale ce al-Imam Ibnu Kathir ya faɗa al-khushu'u fi salati innama yahsulu liman faraga qalbuhu laha, yace tsoron Allah a cikin sallah kawai yana faruwa ne ga mutumin da ya karkada zuciyarsa don sallah. Idan ka karkada zuciyarka don sallah da rayuwa a cikin sallah, to zaka samu wannan tsoron Allah. Washtagala biha amma adaha, ya shagaltu da sallan sama da abin da yake koma bayan sallah. Wa atharuha ko wa atharaha ala ghairiha, kuma ya zaɓi sallar sama da waninta. Kwa mutum da zai shiga sallah dan bai zaɓe ta ba, sai ya ga yadda ka san me yaro kankane haka zai sallah, musamman idan ka je me gunyan kasuwa ka ga yadda ake sallah za ka sha mamaki. In ka je ƙauyukanmu ka ga yadda ake sallah za ka sha mamaki. In ka je wurare da dama ka ga yadda mutane suke gabatar da sallah, sai ka ga wannan maganan da Imam Ibnu Kathir ya faɗa, mutane ba su zaɓi sallah akan abin da ba sallah ba. Dan inda sun zaɓi sallah, to sallar su za ta zama tana da kyau, tana da tsari, kuma tana tafiya akan abin da ya kamata tafiya kai. Yace wahina izin, a wannan lokaci ta kunu rahatan lahu, sai ya zama sallah din ta zama hutu a gare shi. Wa qurrata aini, kuma ta zama sanyi idanu gare shi. Kama qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda annabi mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake faɗa cikin hadisi. Annabi yana faɗa a cikin wancan hadisi yana cewa hubba ilayya min dunyakum as-salaf, ya jige a cikin duniyan nan taku Allah ta'ala ya sa mun son abubuwa guda uku, son abubuwa guda uku na wajen bayanta. Ya ce atibu wan nisa, Allah ya sa masa san turare. Dan Allah yana san turare. Baya zama yadda muke zama. Ya karshe birgimarka a jiji ka shigo cikin mutane ba wanka, ba aski, ba aske gashin ka ba, ba aske gashin hammata, ba yankan farce, ba komi kuma baka amfani da turare. Ba haka rayuwar annabi ke. Annabi sai da ya gura mana dan tsafta ya ce khamsun min al-fitra. Abubuwa guda biyar sa daga cikin ɗabi'u na musulunci. Daga ciki ya kawo cire gashin hammata, da aske gashin gaba, da yanke farce, da sosaye gashin baki, na fatan fahimta, da cika gemu, da sauran abubuwa. Namiji aka ce dubayan kwana 40 ya aske gashin gabansa. Mace aka ce duk wata ta aske gashin gabanta. Duk sati ka yi gyaran farce. Ka cire gashin hammatanka. Saboda tsafta, kar ka shiga cikin mutane suna jin amame da wari. Aka ce za ka zo masallaci akwai waɗansu abubuwan da ba za ka ci ba. Kamar albasa da abubuwan da suke cikin wannan dangogin wannan nau'in abincin. Ka ce kar ka ci, saboda kar ka zo ka cutar da wani a masallaci. To manzo Allah ya ce addib an sa masa san turare. Wanda sa da mata, Allah yana son mata, sai ya ce waju'ilat qurrata aini, amma an sanya sanyin idanuna, jin daɗi na, ji manzon Allah ce asalin gun da zai ji daɗi ya ce fi salati, a cikin sallah. Shi sa daga an samu wani abu, ko misali a ce an samu wani masifa ta faɗo cikin mutane, ko kuma wani abu ya zo ya firgita mutane, ko da abu ya zo ya bakanta mutane rai, manzo Allah abin da zai ce sai ce arihna ya Bilal, arihna ya Bilal, sama mana hutu kai Bilal. Bilal kawai zai tashi ce mai as-salatu jami'a, ce as-salatu jami'a, sai mutane su taru kawai a shiga sallah. Annabi yana shiga sallah shikenan, duk wani abu na baci zai da kunci da fishi da waye ya fita a cikin zuciyarsa. Yanzu abin da yake kawai sallah ce a gabansa. Kun ga ya kamata ƴan uwa mu koyi sallah irin sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun san ba za mu iya irin tasa ba, amma mu yi me, mu kwatanta, mu kwatanta. In ka zo ka shiga sallah ka yi kokarin yinta kamar yadda aka tabbatar shine wannan. Dan haka mutum ya kwatanta. Abu na uku yace fihi al-mubadaratu ila tarku kulli ma yalha wa yashkilu al-qalba an da'ati. Fa'ida ta uku a cikin hadisin ya gwada mana ana gaggawa, tana so al-mubadara, gaggawa ila tarki kulli ma yalha wa yashkilu al-qalba, zuwa ga barin duk abin da zai dauki hankalin mutum ya shagaltar da zuciyar mutum gabarin abin da yake na da'a ga Allah. Duk abin da zai dauke hankalinka ya dauke zuciyarka ga yi wa Allah da'a, to gaggawa ake a nesan ta kai da shi. Shi sa da kaga abin da yake na sabon Allah ne, kai gaggawa ka nesan ta kanka. Kanka yadda ka zauna cikin abin da yake na sabon Allah, wannan babu aminci a ciki, don baka san lokacin da ajali zai zo maka. Na ba don fahimta, babbar illar da ya kamata mu dinga aunawa kenan, babu wanda ya san lokacin da ajali zai zo masa. To tunda ba mu sani ba, menene maganin wannan? Shine lazimtan ayyuka na alkhairi da aiwatar da su da yin gaggawa a cikin su. To shi yasa yace cikin wannan hadisin muna tsinkayar cewa me ana so mutum ya gaggawa zuwa ga barin aikata dukkan abin da zai dauki hankalin dan adam, da shagaltar da zuciyarsa ga barin yi wa Allah da'a. Wa ila al-i'radi an zinati ad-dunya, da kuma kauda kai daga adan duniya. Wal fitnati biha, kar kuma mutum ya fitinu da ita, fitinar duniya. Kai kokari ka nesanta kanka. Na ba don fahimta, menene fitinar duniya? Suka ce duk abin da zai shagaltar da kai ba za ka yi wa Allah bauta ba, wannan shine fitinar duniya. Shi sa wata ran Huzaifatul Yamani ya fito kamar yadda wani malamin sa cikin littafinsa Bahruddumu ya ba da wannan kissa din sai yake cewa wataran Huzaifatul Yamani ya fito da safi haka sai suka da Umar dan Khattabi sai Umar ya ce masa kaifa asbahata ya kawai gari Huzaifatul Yamani sai ce asbahatu uhibbul fitna na waye gari ina son fitina sai Huzaifa Umar ya ji abun bambara kai haka ya mutun kaman Huzaifa zai ce waye gari ya waye gari ina son fitina sai bai tsaya nan ba ya ce wa akrahul haqq ina kyamar gaskiya yace kana kyamar gaskiya yace waliya fil ardi ma la lillahi fis sama ni ina da wani abu a duniyan nan Allah da ke sama bai da shi Umar yace sai da ji kamar in sare ta kofi in sare kansa yace kuma bayan nan ce ina karanta abin da ba a halitta to sai Umar ya fishi ya tafi bar shi to bayan ya kama hanya sai suka haɗu Sayyidina Ali sai ko akan matar ko akan abin duniya so da yawa ba ku ga yadda mutane suke rantsuwa akan ƙarya dan kuɗi dan kawai mutum zai ci abinci ya zo ya faɗi abin da ba haka ba wani ba za ka samu malami kawai don fifita duniyarsa ya yi ayar ba ta da kyau amma rubuta ta a cikin masallaci in wani ya shigo zai ibada ya dinga ɗauka ta ɗauke masa hankali shi da aka hana ina wata mun fahimta shi aka hana Aliyu Sanani cikin Sulhul Salam ya yi bayani sosai akai karkashin wancan hadisin da muka faɗa saboda haka mutane akwai abubuwa da dama da za ka zo in ka zo ka faɗa sai mutane su ga kamar an ce wannan abun an rushe addini alhali kuma su ne suke rushe addini din Allah ya kare sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a yi wannan wal kitabatu biha da kuma yin rubutu a cikin littafi lima ya jalibuhu min ishtigalil musallina ko fi nazari ilaiha saboda abin da suke da shagartar da masu sallah zuwa ga karanta su da lura da su da kallon su wanda rubuce-rubucen da ake sawa ake yin su kala sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace la taqumu sa'a hatta yatabahin nas fil masajid alqiyama ba za ta tsaya ba sai mutane suna alfahari suna gasa wajen gina masallatai shine a gina a zo a to ayyana rubuce-rubucen a jiki alama ce ta tashin duniya ayi mana already mun shigo ciki saboda haka ƴan uwa mu dinga tafiya a hankali abubuwa su nan da yawa na ƙarshe da za mu faɗa shine yace wannan hadisi yana gwada mana ahammiyatul khushu'i fi salati mahimmancin jin tsoron Allah a cikin sallah wa huwa wudurul qalbi shine halatto da zuciya wa sukunul badani da nutsuwar gangar jiki ce zuciyarka tana halacce sannan jikinka a nutse lokacin da kake sallah mun sha ba da kisan wa Ibn Zubair ko da yanda aka cire kafarsa yana sallah bai sani ba don mu gane yadda suke halatto da zuciyarsu da kuma yadda gaggan cikinsu yake a natse yanzu kai ana sake wani dan abu mai ƙara a nan in kai wasa sai kowa ya wuce a masallaci wani an zo an sa wuka an sare jikinsa an cire jikinsa ko bai sani ba saboda me hudurul qalbi wa sukunul badani ya samu halattar zuciya da kuma gangar jikinsa tana cikin nutsuwa domin tana gaban ubangiji ba ta tuna komai ba ta jin komai in ba wannan abun to shi ne yake ya mana wannan hadisin daga cikin abin da yake gaya mana shine akwai mahimmancin jin tsoron Allah a cikin sallah wa annal ishtigala kuma yace lalle mutum ya shagaltu fikri ya ta tunani ya tsiran cikin lokaci kankani fi salati a cikin sallah ghayr qadim fiya wadda bai faru a cikin zuwa yana da annaha sahih ce wannan ya inganta ba wani dalili bane ka dan yi tafakkuri ka dan yi tunani dan wani lokaci wannan babu le wa isaru ikmalul amali salih da kuma zaban cika aiki mai kyau ala malazati duniya ko wazinata akan jin dadin duniya da kawarta mutum ya kokari ya cika ayyukansa na addini da abin nan domin mai ya samu cikar addinin sa da cikar ibada.